الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhus sunna na al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, inda muka kawo ƙarshen darasi na 52 a darasinmu da ya gabata, wanda yau kenan in Allah ya kaddara za mu hara da farkon darasi na 53. Mun yi darasi na 52 mun gama, za mu hara da farkon darasi na 53 kenan in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara. Darasinmu da ya gabata, wanda shi ne darasi na 52, to darasi ne wanda muka tattauna a ciki ne dangane da bayani cewa ka kiyaye, malam ya yi bayani cewa ka kiyaye, sannan ka kiyaye mutanen zamaninka, musamman ma ka tsaya ka diba ka gani da waza ka zama, kuma sannan da waza ka saurare, sannan da waza ka abota, saboda su al'umma za ka samu mai yawa daga cikinsu suna cikin ridda sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare. To yau ko a darasin namu na 53, to za mu fara ne daidai inda shi malami ya yi bayani cewa wa idza ra'aita ar-rajula, idan ka ga mutum ya kurubna abi du'af, yana ambaton wani wanda aka ce ma ibnu abi du'af, wa bishran al-mirshiya, da wani da ake ce ma bishir al-mirshi, wa sumama, kuma in ka ji yana ambaton sumama, au aba huzailin, ko kaje yana ambaton abu huzailin, au hishaman al-fubi, ko kaje yana ambaton wanda ake ce ma hisham al-fubi, au ahadan min atba'ihim, ko ɗaya daga cikin mabiyansu, wa ashiya'ihim, ko ɗaya daga cikin jama'arsu, fa hazaruhu, kai sauna, kai hattara, fa inna sahibu bid'atin, wanga ma'abuci bid'a ne, saboda waɗanda da an ka ambata gaba ɗaya ma'abuta bid'a na, don haka in ba wanda bid'a ta shama kai ba, to bai damu da su ba, wanda ka jina ambata su ma'abuci bid'a na, kai ta kanka, kai ta kanka, kada ka zauna tare da mai ambaton wayannan, babu mai abuta su in ba ma abuci bid'a ba, fa inna ha'ula'i kanu ala ridda, wayanga wadanda aka ambata gaba ɗayan su sun yi ridda, saboda haka watruka hadhar rajul, karabu da wannan mutum wanda ya zama shi bai ga nabiya ba in ba so ba, to kai kan kada ka zauna tare da shi. Allazi zakarahum bikayl, wanda yake ambaton su da alhairi, ga su miya kun mutane amma sai ya ce shi alheri yake ambaton su da su, wa man dakara minhum, da duk wanda an ka ambata tare da su, mutane na waɗanda yake shi ibnu abi du'abin da bishir al-mirsi, waɗanda shi malami ya yi nuni zuwa gare su, to sun kasance wato a lokacin Ma'mun kuma suna waɗanda na jagorancewa har da Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala sun yi mai azaba da shi ga wasu daga cikin magabata a imma don dai mi suka yi musu azaba wai sai sun ce alqur'ani halitta na su kuma sun ki wadi ce alqur'ani halitta na alqur'ani ba halitta bane don maganar Allah ne aka akwai wani da aka ce ma Ibnu Ashrif wani yana daga cikin jagororin ma'abuta bata masu wahal da bayin Allah su kankana musu bane har sai sun ce alqur'ani saliki ne su kuma bayin Allah ba su ce ba sam waɗanda mayyansu duk sun yi ridda suna daga cikin jagororin jahiliya da mu'tazila waɗanda suka dogara ga saba ma alqur'ani da sunna waɗannan babu shakka a cikin kafircinsu dukkan mutumin da kokari ne saba ma alqur'ani saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to zaka ga ya bayyana cewa shi diddade ne dan haka kai kai nesa da shi ka rabu da su kada ka rudu ga duk wanda kaji suna yaba ma kada ka rudu ga duk abin da kaji suna yabo da ƙarshe abin da suke yaba ma ba alheri bane kuma yabon su ba zai zama alheri ba ko da sun cewa da akwai alheri a wurin shi wani akwai haili tare da shi wannan ba abin lura bane a wurin ka don ya saba ma hanya ta magabata hanya ta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walminatu fil islam bid'a duk wani abin da yake nau'i ne na jarraba to shi ma an lura da cewa wato bid'a ne ya zamana shi abin da asalin musulmi alheri da kyautatawa da kuma yin zato ga haka ka zaci alheri ga mutum musulmi ka kyautata ma mutum musulmi kuma kai mai fatan alkhairi matsawar ba wanda abu ya saba wanda kaka zato ba wanda ita a ka'ida saboda haka malam ya ce matsawar yana nan musulmi ba a samu wani abu ya bayyana ba sai alheri to hakika muna karba daga gare shi ko da ma munafiki ne saboda mu ba mu san abinda a koye ba abinda ya bayyana kai za mu karba duk da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na rayuwarsa ya zauna tare da munafikai kuma ya amshi abinda yake bayyane na daga gare su amma abinda ya koyi nasu sai wakilta wannan ga Allah subhanahu wa ta'ala matsawar dai mutum bai bayyana wani abu ba na sharri ko aibi ko illa ko saba ma alqur'ani da sunna to ka kyauta mai zato matsayi ne na musulmi sai dai idan saba ma sunna ya bayyana gare ka gare shi haka kuma saba ma ma'abuta sunna ya bayyana gare ka gare shi to wannan kan sai ka yi hattara da shi wannan shine ma'anar abinda malami ya wadi yace wal mihnatu jarrabawa fil islam a cikin musulunci bid'a yana nufin cewa musulmi ba za a bayyana wani abu mummuna ba musulmin da bai bayyana da wani mugu abu ba to ba ka cewa bari ka jarraba shi ka gani bari in jarraba wani in gani a kaiki a ko amma yau amma rayuwarmu da take gudana a yau bayum da hano da sunna ana iya jarrabar mutum a gane shin waye wanda bawan Allah yana cikin ma'abuta sunna ko bai ciki le kauli saboda cewar malam da yayi inna hadhal ilma dinun wannan ilimi ha mu san cewa addini fanzuru amman ta'khuduna dinakum to ku diba ku gani ga wane ne za ku karba addinin naku shin kowa za ka zo inda yake don ka karbi addini shi ya abin tambaya wa qawlihi da cewa da malami yayi la taqabalu al hadisa illa mimma taqabaluna shahadatu suka ce kada ku karbi hadisi sai ga wanda kuke karba shaidarsa batan zura sai ka diba ka gani fa in kana sahiba sunnatin in har shi wanda kake ainihi kokarin karba addini a wurinsa ma abuci sunna ne in har ya zama haka to lahu ma'rifa kuma gashi yana da ilimi saduqan ya zama mai gaskiya kasabta anu wannan ka to sai ka karbi ilimi daga gare shi in ma abinda za ka rubuta ne ma'ana yayi abinda ana rubutawa a dauka wannan ma kana da dama sai ka tsaya ka rubuta na abinda yayi in a akwai bukatar rubutawa wa illa in bai zama haka wanda aka ambata ba bai zama mai gaskiya ba bai zama ma'abuci ilimi ba to wannan kam sai ka bar shi ba magana karba ilimi ake yi a wurinsa ba a kamar a ce misali a irin wannan da aka ce ba a karba ruwaya hadisi gare shi sai wanda kun ka tabbatar da shaida a wurin alƙali kamar an tabbatar da cewa wannan mutum adili ne saboda yau masu rauni sun yi rawa masu rauni akwai yawa gare su ƙwarai kuma ga yawan ƙarya a cikin ruwaya wannan a cikin haƙƙin wanda yake ya san ilimin hadisi kenan amma wanda ba haka ba kawai wannan sai a jawo shi a maishe shi zuwa ga littawai na sunna ingantacca ba ma mutum sai ya yi wata wahala ba ga rubuta ga littawan nan an riga an rubuta sahihul bahari sahihul jami sahihul muslim akwai abi dauda akwai tirmidhi akwai ibnu maja akwai an-nasa'i in ka diba waɗannan littafai wani abu da kake bukata na addinin ka to al'amarin nan zai zama maka mai saukin samu za ka samu wanda annabi ya yi shi sallallahu alaihi wa sallam shikenan ka gama lafiya ka yi irin na manzon Allah to ka tsira shikenan kuma ga sahabbai nan sun yi ruwayoyi mabambanta wannan shine bayanin da malami yayi na cewa wannan ilimi addini ne da aka ku diba ku gane wane na za ku karbar addinin ku gare shi wane na za ku karbar ruwaya hadisin sa idan ka gane shi ma abuci sunna da daidaituwa to ka rubuta hadisin da ya zo da shi ko aka ruwaito shi zuwa gare shi in ko ya saba ma haka kada ka karbi hadisin gare shi saboda akwai wanda ke bada labari daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ka samu ga hadisi an shirya amma kuma gashi mai yawan ƙarya shirya wannan hadisi da ka samu akwai mai yawan mutane da suka aza hadisai na ƙarya hadisi babu shi su kirkira su aza amma ka bidi isnadin hadisi ka bidi sanin isnadin hadisi ko ka bidi littafin hadisi da suka tabbata kamar Buhari kamar Muslim dan haka in da ka dauko hadisin ka ka koma cikin wato inda hadisai suke tabbatattu littafin hadisi waɗanda suke inganta wa idza aradta al-istiqama idan kana niyyar daidaituwa alal haqqi akan gaskiya in ji malam al-barbahari wa dariqi ahli sunna kuma in kana son bin hanyar mu'abuta sunna kabla ka waɗanda na gabace ka malam ya ce in kana son daidaituwa akan gaskiya kuma ka bi hanyar mu'abuta sunna waɗanda na gabace ka waɗanda ko da kato sun rayu har sun bar duniya. To fazaril kalama, ka bar masu ilmul kalam, masu falsafa, wa ashabal kalami da mabuta falsafa, ka rabu da suwa. Wal jidala wal mira, ka bar jidali kuma ka bar jayayya. Wal kiyasa, ka bar masu kiyasi, waɗanda ga nassi sarihi amma sai su ce kiyasi da su. Wal munazarata bid-din, da kuma waɗanda ke tsayawa yin munazara game da sha'anin addini. Allah ya yi bayanin wani al'amari cikin Al-Qur'ani, ko manzon Allah ya yi bayanin wani al'amari na addini a hadisi. Kaga babu wata munazara, abinda an naka kawai ka karɓa. Hadisi ya inganta ya tabbata, babu wani abu naka bayan ka karɓi hadisin ga. Haka ya tabbata Al-Qur'ani shi kenan, sai ka karɓa. Fa inna istima'aka, saurarenka da za ka yi minhum daga gare su, wa in lam taqbal minhum, ko da baka karɓa ba in ka saurara. Ya kadahu shakka fil qalb, yana sa muni na shakku a cikin zuciya. Su ƴan falsafa, ko da baka karɓi abinda sun gawaɗi ba, to abin na iya sa ma shakku cikin zuciyarka. Wakafa bihi qabula, wakafa ya isa bihi da shi wannan qabulan karɓa, sai ka saurara a sa maka shakka, ka karɓi abinda ƴan falsafa sun gawaɗi, sai ka halaka. Fatahaliku, sai ka halaka. Wa ma kana zandaqatun qattu, ba samu wani zindiƙanci ba da ɗai. Menene zindiƙanci? A ɓoye kayirci a bayyana musulunci. Wala bid'atun, ba a samu bid'a ba da ɗai. Wala hawan, ba a samu son rai ba da ɗai. Wala dalalatun, ba a samu ɓata ba da ɗai. Illa min al-kalami, sai daga ƴan falsafa, mallaman falsafa. Wal jidali wal mira, da ƴan jidali da jayayya, wal qiyas, da ƴan qiyasi. Ga nassi sarihi a koma ana qiyasi. La qiyasa ma'al fariq, idan ga nassi sarihi to ba magana qiyasi. Wa hiya abwabul bid'a, waɗanga abubuwa da aka ambata, ilimin falsafa da jidali da jayayya da qiyasi, suwa ƙohohin bid'a, washukuki da shakku, wazzandaka da zindiƙanci. Da haka da kaga ƴan falsafa, to kai ta kanka, kai da kanka, yana daga cikin fitina ta ma'abuta ɓata. Hakika su sun ɗauko ilimin falsafa da jayayya da ilimin mantiki, sai sun ka sa shi shi abin kawai dalili da hujja wanda suke dogara a kanta a aƙidarsu, sai suka bar Al-Qur'ani, sai suka bar sunna. Saboda wato a ba ta ba su wata fa'ida ta wani yaƙini da aurensu, amma dalilan mantiki da na ilmul kalam aurensu su ne dalilai na yaƙini, hujjoji ne yankakku. Saboda haka sai sharri ya shiga a cikin al'ummar musulmi bisa ga hanyar malaman falsafa, ƴan jidali da jayayya da mantiki, waɗanda suke dogara akan wasu ƙa'idodi na mantiki da kuma ilimin falsafa, suna sanya su matsayin hujja da dalili, amma ba sa dogara akan Al-Qur'ani da sunna. Saboda suna ganin Al-Qur'ani da sunna bisa ga cewarsu wai ba su ba da fa'ida ta yaƙini, wanda ƙarya ne. Babu wata fa'ida da kaka bi daga Al-Qur'ani baka samu ba, babu wani yaƙini da zaka nema Al-Qur'ani baka samu ba. Waɗannan ƙa'idodi wai nasu na ƴan falsafa suna amma su ba su fa'ida da yaƙini a wurinsu, amma suna ambatonsu al-barahin, hujjoji, amma hujjoji waɗanda babu dalili a kansu. ƴan mun lura da al'amuran addini, in bai halatta gare ka ka sanya wani mahalli na karɓa ko maisuwa ko jidali ko wani yanci na ra'ayi ko wadin albarkacin baki kamar wanda suke wadi yau kowa na da damar wadin albarkacin baki sannan malam imam al-barbahari yau magana gare yake ba yau na ba dan kanka yi tunanin wai an ce ana wadin albarkacin baki kamar na yau a'a an dade an tayi nesa daruwan shekaru kana da dama wani albarkacin bakin ka kana da yanci amma wannan ba yanci ne na hakika ba yanci ne na ƙarya abinda an naka kan ka bi abinda Allah ya ce abinda an naka ka bi abinda manzon Allah ya ce abinda an naka ka bi shari'a addinin musulunci ba wai ka bi sauran ka ba ko ka wadi sauran ka a'a kuma wai dole na ka mika kanka ka jawo ga abinda wato yan jarida da sauran ma'aikatan kafafen yaɗa labarai suke waɗi wai shikenan ka dogara ga abinda ka saurara wannan kan bai halatta dogara ga abinda ka saurara kawai ba tare da ka nemi ilimi ba saboda al'amarin addini wani al'amari ne mai daraja kuma yana takaita ne akan abinda alqur'ani da sunna suka yi dalili akan sa ba za a sa jidali cikin harkar addini ba har abada wanda wannan shine ka'ida kuma ita ce hanya ta zaman lahiya kuma wannan shine abin da ke hukuntar da yin imani da Allah da yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ne shi Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ma yujadilu bi ayatillah babu mai jayayya da ayoyin Allah illal ladina kafaru sai kafirai wanda duka ji an ce Allah ya ce ko manzon Allah ya ce ya dawo yana jayayya to wannan dabi'a ta taka tsare yake a kanta fala yadurruka taqallabu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ya rude ka kai da komo wasu da jujjuya wasu bil biladi a cikin garuruwa da irin matsayin da suka samu kada ya dama sheka masu jahiliya da alqur'ani suna cewa wai maganar Allah ne ko alqur'ani ko ko maganar mutum ce wai yana iya bada fa'ida shi alqur'ani dai kini ko bai iya bada fa'ida ko a zuwa ƙarshe wannan yana daga cikin nau'i na jidali na jahiliya game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kamar dai sun amince kamar dai sun san babu wani aminci da suke da shi game da ayoyin Allah suna jayayya da ayoyin na Allah ko kuma suna jayayya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya tsare manzon Allah la yadibu amil hawa bai magana da sarai a'a sam in huwa illa wahyuwa sai dai abinda Allah ya yi wa mutane ke na wahayi ya waje amma ba sarai ba suna ganin nan da ya kamar wani wuri ne na shakku wani wuri ne da yake akwai shakka su a wurinsu wa akazin waradin kuma ana iya karba ana iya maisuwa amma kuma ba su dace ba kowa ana karba daga gare shi ana maisan mishi in ba annabi ba sallallahu alaihi wa sallam wannan dole ka karba al'amarin addini ba wani nazari da za ka tsayawa cikinsa al'amurra na tabbatattu wanda za ka miƙa wuya matsayinka na musulmi ba wani shakku bale ka ta yi zuwa wani bincike kamar wanda suke faɗi saboda haka babu saɓani a wurin maluma na cewa yan falsafa kai ta kanka game da sha'aninsu abinda sun ka ba kula ilimi na falsafa ilimi na mantiki amma sun ba alqur'ani da sunna baya kaga kuma sun ci baya zamu ga jidali da gardama da kiyasi wasu abubuwa guda uku ne waɗanda suke buɗa fage na jayayya game da al'amarin addini na abinda suke ni da kiyasi kiyasi ba ta ce ba kiyasi tabbatacce ba amma kiyasi wanda yake yayin danta wannan yana daga cikin asillai na dalilai wanda kiyasi ya kasu kashi uku na farko sai a ce duk wani abu wanda yake na kammala to ba zai samu na ƙasa ba ga Allah ba zai samu na ƙasa ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya mai cancanta da wannan kamar wanda Allah ta'ala ya faɗi walawul masalul a'la fis samawati wal ard Allah shi adda misalai madaukaka a sammai da ƙasa ba za ka samu wani abu na kasawa ba na rashin kammala ga Allah sam asani na biyu qiyasu samti qiyasi na bada misali ya ayyu qala na ace sifatul khaliq wato sifata mai halitta misali sifatul makhluq irin sifar abin halitta ce kama taquluhu al mumassila kamar wanda masu misalta aka cewa sifofin Allah sun yi kama da sifofin bayi wa haza batil wannan banna ne sifar da Allah da irin sifar bayi wannan banna ce kiyasi ne na banna asali kiyasi na uku kiyasul illa qiyasi na illa wa hadha min adillati usulil fiqh wanda yana daga cikin abin nan dalilai na usulil fiqh a kawo qiyasi amma na illa yustamalu fil masail wanda za a aiwatar da shi ga mas'aloli na al-fiqhiyya abin da ya shahi nau'in fiqh wa hadha يقول به جمهور اهل العلم دم ما ابو جاهلمي سنتي akan akwai wanga kiyasi wanda su malame na usulul fiqh zasu ko abin da yake dalilai na usulul fiqh kenan wannan in mun lura zamu ga kiyasin ga ya kasu gida uku kiyasi na farko ya tabbata kiyasi na biyu batacce ne kiyasi na uku ya tabbata wanda kiyasi ne da malaman usulul fiqh suke amfani da shi Allah Allah fi nafsi malame ce ina gama ka da Allah ina gama ka da Allah ko kuma ka ji tsoron Allah game da sha'anin rayuwarka wa alayka bil afari ina horonka da biya ta hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabul asari kuma ina horonka da biyar ma abota hadisi wa taqlid kuma karatayu da su malaman hadisi fa inna ad-dina lalle addini huwa bi taqlid shi addini ana yin sa ne da ratayuwa yani yana ni annabi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabi ya zama kara ta ya addinin ka ga manzon Allah aka kara ta ya addinin ka ga sahabban manzon Allah radiyallahu anhum aw ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya dada su gaba dai wa man qablana wadanda na gabace mu lam yad'una baskirayhim ba su wadanda na gabace mu bi lafsin wato kira mu cikin rikici ba wadanda na gabace mu ba su kai mu ga rikici ba ba su kira mu ciki ba
da wannan fa kallidun kai taqalidi da suwa wadanda na bi sunnar manzon Allah salafuna as-salih wa tarah kauta wala tujawid al-asara kada ka kallaki hadisi wa ahl al-asari da ma abuta hadisi kakka wuce hadisi kakka wuce ma abuta hadisi والذين تبعوهم بإحسان ولن نبي صحابة من ذن الله صلى الله عليه وسلم على كيو تتاها داك كاغا با أقلك حديثي با أقلك ما أبوتا حديثي فالتقليد على كثنين تقليد يا كسجد أبيو تقليد بمعنى الاتباع على الحق تقليد أمين دم أنار biyar gaskiya wa hada mahmud tamaddin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hada mahmud wannan abu ne ne yabo sai taqalid min gairi dalil biya wadda ba ta da dalili wa min gairi ma'rifa biya wadda babu ilimi ma alayhi al-muqallad min haq aw batil fa hada huwa al-mazmum kana biya biya maras dalili sannan kuma kana biya wadda babu sani ga wanda kake rataya kana biya na abin nan gaskiya ne ko banna wadda biya biya ce abin zargi amma biyar sunnar manzon Allah biyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne abin yabo duk wanda na gabace mu bai kai mu garkici ba bai kira mu zuwa ga wani abu na sabani ba to kana koyi da shi sai ka huta kare kare ma abuta hadisi kai tsayin ka wurin ma abuta hadisi kada ka tsallake kada ka tsallake hadisi kada ka tsallake mutane hadisi suna akan gaskiya sune al-furqatun najiya lokacin da aka tambayi Imam Ahmad Allah ya mishi rahama man humul furqatun najiya suwana al-furqatun najiya jama'a ba hira ala illam yakunu ashabal hadisi in ba ma abuta hadisi na ba wala adari manu ni ban san ko suwana ba awai kenan masu biyar hadisi suna akan daidai sun da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta sun bi shiriyar sa sun bi koyarwar sa wajib inda mutashabi alquran wal hadisi la takis shay'a kai tsaye kai tsayin ka a lokacin da ka kawo ga wata aya mutashabi ba gane ta ba ko hadisi wanda an mutashabi kada ka kiyasta komai ce wanda malami yayi ka tsaya wurin aya mutashabi ha ko hadisi mutashabi kada ka kirkira komai sai Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun Allah shine wanda ya saukar maka da alqur'ani ya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minhu ayatun muhkamat cikin alqur'ani akwai ayoyi masu bayyanan na fassara kunna ummul kitab wadanda sune ummul kitab akwai ayoyi masu bayyanan na fassara kamar suratu fatiha an ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin dalikai kaga ne babu wani abu da zai soyo gare ka wa ukaru mutashabihat wasu ayoyi na alqur'ani masu koyayyen fassara ne ta ammal ladina bi qulubihim zaykum amma wadanda adda karkata a cikin zukatan karkata ta bata sayattabi'una ma tashabaha minhu za su bi ayoyi masu koyayyen fassara ittiga alfitna dan bi dabbitina wattiga ta'wili kuma dan neman kokarin fassara waɗannan ayoyi masu koyayyen fassara wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikarin fassarar waɗannan ayoyi in ba Allah ba warasihuna fil ilmi malamai matabbata cikin ilimi yaquluna ga abin da suke cewa inji Allah amanna bi mun yi imani da shiya suna bayyana imanin su da alqur'ani kullum min indi rabbina cewa duk daga wurin ubangijin mu ne Allah wa ma yaddakaru ba masu wa'azantuwa illa ulul albab sai ma abuta hankula rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatan mu ma da idza hadaitana bayan ka shiryashe mu wa hab lana ya Allah ta ba mu min ladanka rahma rahma ta daga gare ka innaka antal wahhab ajiya kai Allah a kai ne mai baiwa rabbana innaka jami'un nas ya malikin mu kai ne mai tsara mutane li yawmin la raiba fi garana wadda babu shakku a cikin ta ma'ana ranar alkiyama inna Allah lalle Allah la yuqlibul mi'ad bai saba alqawli sai Allah subhanahu wataala ya bada labarin cewa shi na yin saukar da alqur'ani cikin alqur'anin ga da Allah ya saukar akwai ayoyi waɗanda amma su bayyanan na fassara ma'anarsu tana bayyane babu wani bukata zuwa ga fassara a bigi wata don ta fassara ta sannan akwai wasu ayoyi masu koyayyen fassara waɗanda suna bukatar wato yin bayani da fassara a samo wata aya ta fassara ta ko a samo wani hadisi da gama shi ne zai fassara wannan aya wannan ko kamar mutlaq da muqayyad aya ta zo tana bayani mutlaq da kuma wadda an muqayyad da mujmal da kuma wadda take al-mubin akwai kumsalsa akwai wadda an bayyace bayanin ta akwai nasih akwai mansukh dukkan wannan wani abu ne saman mai a cikin littafin Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda aka karkatattu sai suna rikon ayoyi masu koyayyen fassara suna barin ayoyi masu bayyanannen fassara saboda su ba abin da suke niyya in ba fitina ba suna cewa mu muna cewa dalili da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma suna rikon wasu hanyoyi wanda abin da suke rikawa suke dauka bangare sune ayoyi masu koyayyen fassara suna barin bangare guda na ayoyi masu bayyanannen fassara kuma suna barin wato wanda yake bayyananne sai su koma ga mai aidi wanda akwai bukatar bayani amma malaman da an tabbata game da shani ilimi tabbatacce wato kanga abin da suke cewa kullun min indi rabbina duk daga wurin ubangijin mu ne ayoyi masu bayyana na fassara daga wurin Allah suke masu koyayyen fassara daga wurin Allah suke dan haka suna mai da ayoyi waɗanda an mutashabihai zuwa ga mukamai sai su fassara su bayyana su a wanda suna yin aiki da alqur'ani gabaki daya suna yin aiki da sunnar manzon Allah gabaki daya domin fassara alqur'ani wa yaquluna kullun min 'indi rabbina kai tsayin suna tace duk dai wannan alqur'ani daga wurin Allah ne amma masu karkata batattu suna rikon wani yanki sabar wani yanki suna cewa suna cewa wannan daga cikin alqur'ani ne lalle daga na'am daga cikin alqur'ani ne sai dai ai wanga abin ba bayyane yake ba yana bukata zuwa ga a ƙara bayani Allah subhanahu wataala ya bayyana shi a cikin wata aya ta daban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yayi bayani ne a cikin hadisi ingantattu sai su yi kokarin mai da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sashen ta zuwa ga sashi sashen ta ya fassara sashi, sashen ta ya gaskata sashi, kuma sashi ya bayyana sashi. Wannan wato su kenan ɓangaren da malamai matabbata kenan za su doa alkur'ani su fassara alkur'ani da shi, za su doa hadisi su fassara alkur'ani da shi, amma karkatattu waɗannan nabbata don su kan suna riƙa sashen alkur'ani, sashen kuma sai ya zama ba su riƙa ba. Ka gani su waɗanda yake mabiya ne ma'abuta ilimi tabbatacce ga hanyar da suka bi, su kuma waɗanda ba ilimin gare su ba abinda ya sha musu kai biyar bata kawai. Mun lura akwai misalai da dama waɗanda dai lokaci ba zai bar mu ba saboda lokacin sallah yana karatowa, amma akwai darasinmu na gaba insha Allah darasi na 54 za mu ga kenan shi wannan darasin namu na 54 in Allah ya yarda za mu ji sashen misalai na abinda su ma'abuta bata suke kawowa, tunda mun ji su waɗanda an malamai matabbata ga ilimi suna mai da alkur'ani ga alkur'ani su fassara shi, suna mai da alkur'ani ga hadisi su fassara shi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kamata mu dakata saboda lokaci, idan za mu tashi darasinmu na gaba za mu tashi ne daidai gabar da shi malam ya yi bayani cewa ina nan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yana cewa wala tadalab min indika hila taruddu biha ala ahli al-bid'ah fa innaka umitta bis-sukuti anhum wala tumakkinuhum min nafsika amma alimta anna Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala ma'a fadlihi lam yujib rajulan min ahli al-bid'ah bi mas'alatin wahida wala sami'a minhu wa aya wala sami'a minhu ayatan min kitabillah azza wa jal wa qila lahu fa qala akafu ayyuha rifaha fa yaqa'u fi qalbi shadd. Don Allah ya da wannan gaba ita za mu tashi a kanta, muna roƙon Allah ya yi muna muwafaka ya yi muna dace, ya Allah ka sa ayyukan mu su zama dambi ɗaya daga subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.